Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun je da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karɓo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alƙawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar ɗin nan shi ne babban ɗan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa, wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun riƙe shi Abubakar, suna zargin cewar wai yana da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ‘ya’ya masu yawan gaske, wasunsu ƙanana. Dukan iyalan nasa sun dogara a kan abin da yake fita ya samo musu a kulle yaumin domin cinsu da shansu da kuma suturarsu. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayansu. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa Abubakar ɗin suka bayyana halin da suke ciki.
Taimakon da nake so dan Allah dan Annabi a duba abin nan. Ai mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako da makai mai adalci ne. Dan Allah dan Annabi a daɗa taimaka mana. Ina da ƙananu ga su. Da Allah muka
duba. ‘Ya’yan shi marigayi.
Wallahi duka ‘ya’yansa ne su 13 ga su nan a gabana. Allah shi ne mai cin da kowa. Sai shi a shi da muka dogara kuma. Kullum za a fita a lalubo. To kuma kwana ya ƙare, Allah ya ƙaddaro sai an yi haka. Amma ina neman taimako. Sarkin Kano da gwamna. Ai mana adalci a duba mana dan Allah dan Annabi a taimaka mana. Ina da ƙananu ga su nan, baka da cinye ba da gobe.
Mu dai fatan mu dai manya iya a garkan su shiga magana a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne, kuma da man din ne rai canza shi, amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba, ya mutu ta hanyar wata hanya wadda bai kamata ba, bai ji ba, bai gani ba, ta wannan hanya ya mutu. Mu dai abin da muke fata mu hukunta dan Allah a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su.
To kamar yadda muka alƙawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin Ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba.
Haƙƙin sunana Alhaji Mukhtar Salim.
Na'am, to gashi wannan al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga, domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da maslaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su ɗan ji wani sanyi a ransu. Ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa.
Abubuwan da duk muke nan baya na ƙoƙarin da muka yi mun yi riga mun yi karamar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano. Wannan mun yi bakin iya ƙoƙarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana. Domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewar lallai ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba haƙƙin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci.
A wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu, wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki. Misali, me ya faru a wannan rana?
Gaskiya ne, mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai ɗan majalisa da shauran dai su wa'anda dai suka wakilce gwamna da shauransu dai kuma nima na daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin Ungogo Alhaji Abdulkadir Ahmed Shedi wanda shi kuma ina ɓangaren masarauta tare da ni da shi tun da duk da ka gamu muna ɓangaren masarauta wanda muka zo gidansu tun da za ka jajanta musu kuma aka ɗauki wani abin alferi ake musu kuma aka je aka ɗauko gayan nan aka zo aka jana'idarta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta ɗauki nauyin wannan ɗawainiyar da abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati ta ɗauka wannan. Wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba ɗaya. Yin wannan ya sa aka zo aka ɗauko gawarsa aka zo aka jana'idarsa kuma suke alkawarin taimaka musu da shauransa nan kuma aka kuma komawa don taho da wannan yaro. Aka je muka je gidan aka je gidan gwamnati tare da ni da hakimi da shi yan jansu tare da kantoma da shi shugaban mazaba ɗan Talata kenan na Talata Karo. Duk wannan haka muka dungurin da fi gaban gwamna shi ma muka yake bayani a wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suke alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu.
Kusantun lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka a lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar da ya alƙawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi a lokacin wannan jawabi shi mai girma gwamna ya muku
eh gaskiya abubuwan da duk ake yi kan kuskure ne kuma ka san duk abubuwan da za su yi na manya akwai dai fada dai da za a yi saboda ko da kada kan hanya dai ya ana aka ce ba a nuna masa cewar wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu ba ta gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya tauki da amma aka ce an yaga to ayi da kuma fatan zaman lafiya
na'am yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar me yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillah gashi yayi ya zuwa yanzu su mai girma gwamna yayi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomansu
eh a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alƙawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shi ne har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya akai har yanzu tunda dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba
na'am a lokacin ya ce za a taimaka musu yayi bayani sosai da me za a taimaka musu
bayanin da ya bi fata cewar ga da abin da za a taimaka ba amma dai bayanin da gwamnati za ta tilata yi bakin kokarin ta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu
kusan a iya cewa ranka dade tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu ta matsaya gamsashiya kamar menene yasa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin
eh saboda abin da yasa shi wannan da Allah wa'adin nan da ya hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da yaya da shauran su muna gane ta su lafiya kuma da mutabbacin wani abu nasa na fatan shi ko wani abu ba wannan yasa shi yasa na tsandama ciki na shiga tantancin makamu da kan ake su
daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka
ni yanzu fata na da nake yi ina so wannan iyalai na wannan bayan Allah da Allah ya warasuwa ni abin da nake so da kuma abin da aka kama alƙawarin da gwamnati ta kyautata musu dan nan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alƙawarin nan domin a rage musu raɗaɗin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau yaran nasa mata ne nan ya suna gidan na gansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba za su iya ci da kansu sai dai taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu dauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake nemo kon gwamnatin jaha ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama dan taimaka wa wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mai fusu da yake ta riga ya zo ka'idar sa ta zo ba yanda kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama muƙaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba
a wancan lokaci ranka dade dan majalisar jaha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya dan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati
eh har yanzu dai bai mana tsokacin ko menene ba bai mana ba amma muna kokarin yanda zamu sake bibiyar sa dan mu ji menene abu menene makomar wannan al'amurka
na'am
to shine
na'am
To duniya mu bi ta asisi to duniya mu bi ta asannu Tun duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta duniya mu bi ta asannu
a shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin dan majalisar da ke wakiltar yankin da ya hada daga yawa a saboda yana daga cikin waɗanda gwamna ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi muhammad inuwa mu ji koya aka kwana kan alƙawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu a huta lafiya